إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to barka mu da azzikin halara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imam ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awar sunna al-sheikh muhammad kabir ahmad azare allah ta'ala ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 27 ga watan Aljumada Saniya 1447 Hijriya wanda kuma yazo daidai da 18 ga watan 12 shekara 2025 a tafiyar lissafin miladiya muna karatu a cikin babin da malam ya kulla shi don yin bayanin sanadin abin da ya haifar da kafirci tun karan farko a cikin bayin Allah shine wuce gona da iri wajen girma masalihan bayi mutanen kirki malaman kwarai mun yi karatu a cikin wannan babi da abin da duk ya riga ya gabata yanzu muna karatu cikin mas'aloli ne wato fa'idoji da malam yake wato ya ciro mana daga cikin wannan karatu zamu tashi bisa mas'ala ta 11 al-11 madaratul uqufi 'ala al-qabri li ajali 'amalin salih wato cutarwar dukufa akan kabari da nufin aiki na gari cutarwar dukufa akan kabari da nufin aiki na gari la shakka waɗannan bayin Allah na farko waɗanda suka sassaka a wato mutum-mutumi na waɗannan bayin Allah waɗanda da suwa da ya gusa da ya uka da nasra ba shakka waɗannan bayin Allah da suka sassaka mutum-mutuminsu ba su yi don su bauta musu ba ba su yi da nufin bauta musu ba sun yi ne da nufin bauta wa Allah madaukakin sarki amma saboda ganin daraja da alfarmar da waɗannan bayin Allah suke da shi sai suke ganin wata farar dabara ce idan sun yi hotunansu wannan zai taimaka musu wajen tuna bayin Allah idan za su bauta wa Allah su yi da gaske to yin hakan kuma sai ya haifar da mummunan ta'adi wa addini wanda ya samar da shirka da kafirci a ban kasa kamar yadda bayanai suka gabata to shine a cikin mas'aloli yace to kun ga fa irin illa da dukufa akan kabari yake jawowa da nufin aikin alheri wato kenan dukufa akan kabari koda kuwa da nufin aikin alheri ne an hana domin wani kar ya ce to ai mu ba na kabarin muke bautawa ba ma kunna na'buduhum ba bauta musu muke yi ba innama na'budullaha mu Allah muke bautawa kawai su dai mun zo kan kabarin su ne saboda wata alfarma da suke da ita da kuma gudummawa da suka ba wa addini lokacin da suke raye. Don haka ne muka girmama kabarin su, muka kawata shi, muke zuwa kan kabarin kuma muke bautawa Allah. To koda bautar Allah ne akan kabari, haramun ne an hana, nau'i ne na shirka, nau'i ne na shirka. Saboda su ma waɗancan da hakan suka fara bautar Allah suke yi, aiki na ƙwarai suke yi, amma raba salihai a cikin al'amarin su ya haifar da shirka. To shaidan kuma ya saitara akan na da can ma, balle na yanzu. Athaniyata ashar, mas'ala ta 12, ma'rifatun nahyi 'anil tamathili wal hikmati fi izalatiha. A cikin karatun mun fahimci, mun san hani dangane da gumaka, wal hikmati fi izalatiha, da kuma hikimar kawar da gumaka. Duk wanda ya fahimci wannan karatun ba zai yi mamakin faɗan shari'a da gunki ba, ba zai yi mamakin me yasa shari'a ba ta jitawa da gunki ba. Ga masu sanya gunki a matsayin tambari, ko a cikin gari, ko a ma'aikata, ko a wata masana'anta, ko kuma a jikin wani kayan sayarwa ko abun hawa, duk wani musulmi ya san faɗan shari'a da mutum-mutumi, sai dai ba lalle ne ya san menene ya sababa rigimar ba. To ga dalili abin da ya sa shari'a ta ci mutum-mutumi, ba kadai magana ce ta wai ana koyi da Allah ba, ana zana irin halittarsa, ana kokoyansa. Domin wasu haka suka ɗauka dalilin da ya haifar da rigima da mutum-mutumi. Allah ne baya so bayinsa su yi zane, su ƙera irin abin da ya ƙera. Eh, haka ne, Allah ya hana wannan ma, baya so. Amma ba shi ne musabbabin rigimar ba. Musabbabin rigimar shi ne mutum-mutumi, da shi ne aka yi amfani aka fara samar da shirka da bautar wani Allah a ban ƙasa. Da haka shi sa babu ga mace zaman doya da manja. Ba mu da alaka da mutum-mutumi ta kusa ko ta nesa. Da haka wannan karatu ya sanar da mu hani dangane da mutum-mutumi, wato gunki, da kuma hikimar da ta sa aka hana gunki, hikimar da ta sa aka kawar da gumaka a musulunci. Al-thalithata asharata, mas'ala ta 13, ma'rifatu sha'ni hadhihi al-qissati wa shiddati al-hajati ilayha ma'a al-ghaflati 'anha. Sanin sha'nin wannan qissa, wato qissar waɗannan bayin Allah da suka fara sassake gumaka domin girmama Allah. To sanin sha'nin wannan qissa wa shiddati al-hajati ilayha, da kuma tsananin bukatuwa zuwa ga saninta, ma al-ghaflati anha, kai ce duk da mutane sun gafala ba su san da ita ba. Wannan karatun ya sanar da kai wannan qissar. Sanin ka wannan qissar ya sa ka fahimci laruri ne musulmi ya san wannan qissar, ya san wannan tarihin, ya san sanadin shirka a ban ƙasa, kuma ya fahimci abin da wannan aya ta suratul Nuh take nufi da ta kirgo waɗannan bayin Allah. Al'amari ne wanda yake da matuƙar muhimmanci, kuma duk musulmi yake da tsananin bukatuwa zuwa ga ya san haka. Sai dai malam ya ce, amma duk da haka gashi mutane a gafala suke, ba su san wannan zancen ba. ba su san akwai wannan rigimar ba. Da yawa suna karanta wannan aya ma, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra, amma ba su san ma waɗannan sunaye ba ne, ba san ma me Allah yake nufi a wajen ba. Sannan ba a da labarin abin da duk ya faru. Akwai da dama cikin mutane da ba su san wannan ba. To idan ka sani kuma, to idanka zai buɗe, ƙirjinka zai buɗe, za ka waye, za ka fahimci, ashe da yawa daga cikin waɗanda a yanzu ake tara musu ƙasa da sunan malinta ko da sunan waliyai, ashe da yawansu ma mushrikai ne. Abinda Allah maɗaukakin sarki ya turo annabawa da manzanni ta dalilinsa, shi suka ɗauka ibada, shi suka ɗauka aƙida, shi suka ɗauka tauhidi. To kaga idan baka san kissar ba, ba za ka gane halin da waɗannan mutane suke ciki ba, waɗanda suke rayuwa a cikin shirka. To kuma dama amfanin ilimin kenan, kuma yana daga cikin abin da yasa suke yakar sunna, saboda tana bankado al'amuransu. Idan kana karatun sunna baka bukatar sai a buga maka misali da wannan bid'a, a ce misalin abin da wane yake yi, misalin abin da su wane suke yi, baka bukatar haka. In kana karatun kai da kanka, za ka kirga, za kuma ka gane, za ka rabe tsakanin zare da abawo. الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد وهي أعجب كما روانا أبونا وبي بذكر التوى وانا ولا تفعل نغني مئة وجه ya haka naga an rubuta wa ya ajabu wa ajab a to wa ajabu me ta goma sha nawa to ko ya ajabu wa ajab kiken wa hi ajabu wa ajab ita ce tafi ban mamaki, tsananin ban mamaki. Maimaita ajabu da yayi wato dan ya karuna maka mamakin al'amarin. Mas'ala ta goma sha ta sha hudu ita ce mafi ban mamaki ma a cikin karatu. Qira'atuhum iyyaha, yanzu malam ya fara gaya maka abun ban mamaki. Qira'atuhum iyyaha, karantawarsu wannan ayar, suna karanta wannan ayar fi kutubit tafsiri, a littattafan tafsiri, wal hadisi, da littafan hadisi, wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalam, kuma suna sane da ma'anar wannan magana da ke ayar, wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim, da kuma kasancewar Allah ya sha makance tsakaninsu da zukatansu. Ba sa iya fahimtar daidai, ba sa iya fahimtar gaskiya, ga ta nan ƙoroƙolo suna kallata suna karanta ta. Da yawa ma daga cikinsu aran mumini, har sukan yi alfahari ma da haddar Al-Qur'ani. Sun karanta ayar sun kuma nanata, sun karanta ta, sun karanta ta, sun karantar da ita. Sun karanta ta sau malala gashin tinkiya, sannan sun karanta tafsiri, sun yi tafsiri sun sauke, sun kuma yi sun sauke, ko kuma an musu an sauke musu. Sannan sun karanta hadisai, ko an karanta hadisai sun ji. A tafsiri an fassara ayar sun ji me take nufi, masu tafsiri duka tsakanin mai tsawaitawa da mai takaitawa sai sun haska abinda wannan ayar take nufi. Hakan nan hadisai da suka yi magana akan ma'anar wannan ayar. Don kusan a littattafan hadisai ma akwai tafsiri. Bukhari da Muslim da sauransu akwai kitabu tafsir. Littafin tafsiri, irin yadda ake babi, na komai haka tafsiri suke masa babi. Sai a kawo hadisai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wasu ayoyin Al-Qur'ani. Dan haka mai karatun hadisi ma yana cin karo da tafsiri a littafin hadisi. Malai yace to a babban abun mamaki suna karanta Al-Qur'ani, suna karanta tafsiri, suna karanta hadisi, kuma sun san ma'anar wannan aya, kuma sun san ma'anar labarin da aya take bayarwa. Amma yana daga abun mamaki da Allah ya sha makance tsakaninsu da zukatansu, ta yanda gangar jikinsu daban, zukatansu daban. Gangar jikinsu tana magana, idansu yana gani, harshensu yana karantawa, kunnensu yana ji, amma kuma sun yi hannun riga da zuciya. Zuciyar tana wani waje, gangar jikin tana wani waje. To haka Allah madaukakin sarki idan ya jarrabi bawa sai ya sha makance tsakaninsa da zuciyarsa, ba zai iya fahimtar gaskiya ba, ba zai iya gane gaskiya ba. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ubangiji ta'ala yace ku sani cewa Allah yana sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa. To idan Allah ya jarabi bawa da wannan fitina, to sai ya zama ga wani abu akan matar sarki da ido da ta gani, babu ido bata gani ba. So mai saukin fahimta, mai saukin tsuntuwa a fili, amma sai ka ga saboda sha makance wannan mutum idan sa ya rufe, summun bukmun umyun fahum la yarji'u. Malam yace daga cikin abun mamakin, hatta taqadu anna fi'l qaum nuh afdalu al-ibadat, da Allah ya sha makance tsakaninsu da zukatansu har sai da suka zo suka kuduri. Hatta taqadu, har sai da suka kuduri anna fi'l qaum nuh, cewa aikin mutanen annabi Nuhu, aikin jama'ar annabi Nuhu afdalu min afdalu al-ibadat, wai shine mafi falalar ibadu. Menene aikin mutanen annabi Nuhu kam? Menene aikin mutanen annabi Nuhu? Idan an ce mutanen annabi Nuhu, mutanen da aka turo shi cikin su yayi musu da'awa, galibi ba ana nufin mabiyansa ba. Ai mabiya kan Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, ai kadan ne suka yi imani tare da shi. Nan ce qaumu Nuh, ana nufin me? Ana nufin mutanansa waɗanda aka turo yayi musu da'awa kuma basu bi shi ba, saboda ya zama a cikin su shekara 950, amma kadan ne tsirari ne suka yi imani da shi, duka basu wuce ya watsa su a cikin kwalakwalansa ya haye ruwa ba. Dan haka qaumu Nuh, wa in kadzabuka faqad kadzabat qablahum qaum nuh wa ad wa ad wa samud, faqad kadzabat qablahum qaum nuh wa ad wa samud, idan sun karyata ka to gabanin su zo mutanen Nuhu sun karyata shi, haka adawa sun karyata annabi Hud, wa samud aka san samudawa sun karyata annabi Salih. Don haka qaumu Nuh ana nufin kafiran da basu yi imanin ba. To abinda malai yake cewa anan, daga cikin abun mamaki yadda Allah ya sha makance tsakanin yan bid'a da zukatansu, ko mushrikai da zukatansu, har ya kai ga sun kuduri cewa irin aikar mutanen annabi Nuhu afdalul ibadat, wai wannan ne ma ibada mafi falala. shi yasa an tambaye ku menene aikin mutanen annabi Nuhu shine ku ce mun bautar gumaka. Bautar gumaka da nufin me? Da nufin girman musalihai masu daraja a wajen Allah. Bautar kabari wannan shine aikin mutanen annabi Nuhu. Ko kace bautar gumaka, ko kace bautar kabari, ko kace bautar waliyai, ko kace bautar salihai, duk ɗaya ne. Wannan ita ce aqidar mutanen annabi Nuhu. A yanzu duk wanda ya samu kansa cikin masu bautar kabari, ko bautar waliyai, ko bautar salihai, ko bautar mutum-mutumi, to ɗaya yake da mutanen annabi Nuhu. To an samu waɗanda suka zo suna yin kira zuwa ga wannan a matsayin shine ibada mafi falala. Ya zama aqidar wasu ne yanzu bautar kabari. Aqidar wasu ne bautar waliyai, a yanzu aqidar wasu ne. Kuma suna ganin ma afdalul qurbat, suna ganin hiya afdalul qurbat, suna ganin shine kusaci da Allah mafi falala. Rungumar waliyai da salihai da bauta musu. Sai aka zo aka wayi gari, hatta annabi sallallahu alaihi wasallama wato jagorancinsa ya yi rauni a wajensu. Sosai kasancewarsa manzo annabi, duk da kasancewarsa manzo annabi a wajensu, annabi alaihi salatu wassalam wato jagorancinsa ya yi rauni, domin sun fiye yawaita ambaton shehinan tariƙarsu sama da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun fi danganta kansu zuwa ga shehinan tariƙarsu sama da danganta kansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunna suce su ahlus sunna ne. Sunnar wa ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga su ba su yadda, ba su danganta kansu zuwa ga annabi ba alaihi salatu wassalam. Amma wannan ce su ƴan wancaniya ne. Waɗannan ƴan wancaniya, wancan ma wancaniya, wannan wancan wancaniya. Kuma aqida ce, aqida ce, manhaji ne na tauhidi wanda da shi ne suke bautawa Allah a yadda suke ƙuduri. Malam ya ce har suka zo suka ɗauki aikin mutanen annabi Nuhu na shirka da bautar kabari a matsayin shi ne aiki mafi falala. Fa'atakadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufru al-mubihu lid-dami wal-mali. Sai suka kudurci cewa abinda Allah da manzansa suka hana shine kafirci wanda yake halatta jini da dukiya. Abinda malam yake nufi anan shine sun ɗauka cewa aikin mutanen annabi Nuhu na shirka da bautar wani Allah shine ibada mafi falala. Sai suka ɗauka kuma cewa hani zuwa ga haka shine abin da Allah da manzon suka hana. Hana hakan din shine kafirci wanda yake halatta jini da dukiya. Shine fa atakadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu huwa al-kufru al-mubihu lid-dami wal-mali. Sai suka samu zamiyar fahimta. Sai suka ɗauka hanin Allah da manzon, abin da Allah da manzon sannan suka hana. Sai suka ɗauka hanin shine kafirci da yake halatta jini da dukiya. Saboda haka ne suka fitar da makaman yaƙi suke yaƙar ahlus sunna ba ji ba gani. Saboda ahlus sunna suna hana su bautar kaburbura. Ahlus sunna suna hana su bautar shehinai. Suna hana su bautar waliyai. Don haka sai suka ɗauka ahlus sunna ne kafirai wanda jininsu da dukiyarsu ya halatta. Su kuma abinda suke na bautar kabari sai suka ɗauka ita ce ibada mafi falala a wajen Allah. Kun ga wannan sun samu dungurawar tunani. abinda Allah ya dauke shi shirka da kafirci shi suka dauka ibada mafi daraja abinda Allah ya dauke shi tsantsar tauhidi da kadaita Allah shi suka dauke shi kafirci da fita daga musulunci to wannan sai wanda Allah ta'ala ya sha makance tsakanin sa da zuciyarsa sai samu kansa a cikin wannan wato rudani domin rudani ne ba dan kadan ba sai dai Allah madaukakin sarki ka mana shirya al-khamisatu ashara mas'ala ta 15 at-tasrihu bi annahu lam yuridu illa ash-shafa'a bayyanar da cewa basu nufi komai ba sai neman ceto bayyanar da cewa basu nemi basu nufi komai ba sai neman ceto to ta wannan fiskar za ku ga cewa har yanzu dai akwai kamantacceniya irin da waɗancan mutanen da aka turo annabi Nuhu ya kiraye su zuwa ga tauhidi sun bar musulunci akwai kamantacceniya da waɗansu a wannan zamanin na yau sun yi kamantacceniya wajen bautar kaburbura sun yi kamantacceniya wajen bautar salihai da waliyai sannan kuma irin yadda suka dauka cewa waɗannan salihan za su cece su ne a gaban Allah ba wai sun mayar su alloli bane ba matsayin su a wajen Allah ya kai in sun sa baki magana ta kare saboda haka suka sa su a gaba suna neman tsani da su idan ku haka ne me marabar su da na yanzu ai su ma na yanzu haka ne gani suke darajar da shehinan su suke da shi a wajen Allah ya kai ga in sun rike shehinan sun makalkale da su in sun je za su yi musu dukkan abin da yake nagata a gaban Allah wannan shine akida ita ce akidar su kuma shine rudanin da ake jefa su a ciki to idan kun rikishe uwa ne to kun tsira duk wanda ya so shewa ne ya tsira duk wanda ya kama kafar shewa ne ya tsira duk wanda ya so shewa ne ya tsira haka suka lankaye zukatan mutane da waɗansu waɗanda ba lallai ne suna da matsayin da ake danganta su zuwa gare shi a wajen Allah ba kuma idan ana so a yaudari mutane sai kuma a ce jikan annabi ne muga ta faɗi to duka me yayi zafi yanzu menene muka samu na alqur'ani ko na sunna wanda ya umarce mu da mu nemo jikan annabi nasaba ce dangantaka ce laysa illa dangantaka ce in yayi imani yayi musulunci magana ta kare bai imani ba bai musulunci ba dangantaka ba za ta yi masa amfani ba man batta'a bihi amaluhu lam yusrih bihi nasabu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda dangantakar sa bata kai shi ba a duk wanda aikin sa bai kai shi ba dangantakar sa ma ba za ta kai shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi zamani da babban sa ba Abu Jahal ba da Abu Lahab da Abu Jahal da Abu Talib duk yayi zamani da su amma me ya faru da su dukkan su yan wuta ne an kashe Abu Jahal a wajen yakin Badar Abu Lahab abin alqur'ani ne balbalin bala'i a kansa tabbat yada Abi Lahab wa tabba hannayen Abu Lahab sun turbuda sun halaka wa tabba shi ma ya turbuda ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba da dukiyarsa da duk abin da ya aikata ba zai masa amfanin ko sisi ba ba zai masa amfanin komai ba sayasla naran zata lahabin Allah ya ce sai ya shiga wuta ma'abuciyar harce mai ruruwa to wannan shine matsayin Abu Lahab a cikin alqur'ani kuma babban annabi ne shakiki uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinsa
baffan shi Abu Talib ya tabbata cikin hadisi ingantacce bai yi imani ba ya mutu. Annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar da baffan sa Abu Talib yana huta. Don haka dangantakar ba ita bace cewa wannan jika ne wannan kaza ne, taso magana ake ta imani. Jikan ba shi aka aiko ba, kakan aka aiko. Allah ya ji kan Malam Jafar yace ni jikokin nan kan da ake cewa jikoki 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 wai albarkacin wa suka ci. Aka ce kakan, yace to muka ce mu mun bar su kakan zamu bi, wa muka yi wa laifi? Su ma sun dosa na haske ne daga kakan, mu kuma muka ce to mun riki kakan, bari mu riko daga sama kuma sai mu yi laifi? To amma saboda fitsarin shedan sai kawai a rika, sai a saki Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai a kama jika. Tun ana jikanin gaske har aka zo ana nagogi. Shikenan, kowa ya bullo sai a ce jika Annabi ne, kowa bullo sai a ce jika Annabi ne. Ko anan Zariya ma ana cewa wani anan Zariya ba shi ba, shi ma jika Annabi, an bi salsala. Yo ai mu wani jikanin salsala ka, ba daga Annabi Adam wuce ba, dukkan mu ba cibiyar mu ɗaya ba. Ayo salsala, an za a bi salsala ka, ya kwama jika Annabi ne har arna ma. Mutum ga gidansu nan ana gani da zaure, da zaure abin nan da tsoro a ce haba mala. Bata mutane lokaci mala, ana dagula mutane kwakwalwa. To amma ahlu sunna suna da sauƙin fahimtar abin, ba wani wahala. Su ma zuciya ce ta dubulbulce, don haka sai a ce wai za su yi amfani, ai za su yi ceto. Sai a naɗa wa mutum rawanin ceto tun anan gidan duniya, sai a bashi makami, shi kenan sai a ce to ka kama shi. In ka kama shi, shi kenan kai ka tsira. Ba Alkur'ani ya ce ba, ba hadisi ya ce ba, haka kawai. Ba duniyar musulmi ne malaman da da newa suka yi ittifaki a kansa ba, a'a. Wani ma shekararsa 200 da wani abu yanzu hakan nan da zuwa ya tafi, du da du gaba ɗaya ma. Kuma kowace sabbin jini ake sake kerawa. Ana yaudarar da mutane da cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ba bauta musu muke ba, a'a, muna riko da su ne domin su matsa da mu kusa da Allah. Kuma Alkur'ani gashi kuma yana cewa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, idan bayina sun tambaye ka game da ni. Wannan zancen dawa ake, asalin wannan zancen dawa ake. Idan bayina sun tambaye ka, wa idza, idan sa'alaka ibadi, bayina suka tambaye ka, magana nan dawa ake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, anni, game da ni, suka tambaye ka game da ni, fa inni qaribun, Allah ya ce to a kusa nake. Kaga kenan, ba a bashi dama ya naɗa kansa ba, ba a ce su bi ta wajenka ba, Annabi fa sallallahu alaihi wasallam. Allah bai ce idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce to ku rike ni in kai ku ba, sai Allah ya ce ni a kusa nake. Ujibu da'watad da'i idza da'an, duk mai kira ina amsa kiransa in ya kira ni. Kenan Allah ya nuna cewa wannan fagen nasa ne. Don haka yana ankarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rika hada alakar bayinsa da shi kansa. Shi Allah yana gaya wa Annabi da ke tsakani, yana gaya mashi ya rika hada alakar bayinsa da shi kansa, kar ya zama tsani a tsakani. Idan bayina sun tambaye ka game da ni to kusa nake. Kaga wanda yace ina kusa, kofar shi buɗe take kenan, a zo gare shi. Wannan shine hakikanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora sahabbai akai. Shi yasa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, Sayyidina Abu Bakar yace to duk mai bautawa Muhammad, yau Muhammad ya koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga mai aqida, in dai dan Muhammad yake musulunci to yau sai ya hakura, Allahnsa ya koma ga Allah. wa man kana ya'budu Allah yace duk kuma wanda Allah yake bautawa fa inna Allah hayyul la yamut Allah rayayye ne baya mutuwa wannan ita ce aqidar sahabbai ita ce karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rafe zukatan bayi da wani ba Allah ba ubangiji ta'ala ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah bai kamaci wani dan adam ba bai kamaci wani mahaluki ba Allah ya bashi littafi ya bashi wato Allah ta'ala ya bashi hukunci ya bashi annabta ma'ana ba wani mutum da Allah zai bashi manzanci da annabta ya daukake shi da wannan daraja thumma yaqulu lin nasi sannan ya zagaya ya rika cewa mutane kunu ibadan li min dunillahi kubar Allah ku zama bayina babu wanda Allah ya bashi wannan lasisi alqur'ani fa Allah ya faɗi wannan amma yanzu kuna gani yadda aka mai da mutane kuna gani yanzu yadda yanzu ba buya yake ba da alintafi ake karantawa yanzu gashi nan a TikTok da Facebook da wane ne suna ta da'awar Allahntar da Shehu Tijjani suna ta da'awar Allahntar da Ibrahim Inyas suna ta da'awar Allahntar da ainihin wato barhamomin su kuma annabi cikin annabawan Allah Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace ba wani annabi ko manzo da Allah zai aiko shi zai na cewa mutane ku bauta mu Allah bai bada wannan damar ba kuma alqur'ani ne yanzu dan Allah wanda zai karanta wannan ayar yaje yana kama wani shehu a matsayin Allahnsa a matsayin ubangijinsa a matsayin wanda zai kira da bukata don Allah bayin Allah shin Allah bai shamakance tsakaninsa da zuciyarsa ba Allah bai toshe masa basira ba ba shakka an toshe masa basira amma ba ka baga zance balulul alqur'ani annabawa ma an hana su yi wannan kira kuma sannan daga baya wani ya zo yayi kuma abishi kuma kuna da awar musulunci kuna karanta alqur'ani kuna karantar da shi kuna fassara shi Allahul musta'an dan haka da'awar neman ceto a wajen salihan bayi da'awar neman kusaci zuwa ga Allah ta hanyar salihan bayi ita ce irin da'awar mutanen annabi Nuhu da wannan ne suka fada cikin masifar da suka fada ta shirka wanda har aka sake musu ruwan tufa ne ya halaka su da fushin Allah As-sadisata asharata mas'ala ta 16 zannuhum anna al-ulama alladhina sawwaru suwara aradu dhalika zatansu anna al-ulama alladhina sawwaru suwar cewa malaman da suka kera wadannan gumaka aradu dhalika su ma hakan suka yi nufi zatansu wannan yana nuna maka munin zato shin waɗanda suka sassaka waɗannan gumaka abinda suke nufi kenan bautar waɗannan gumaka shin suna nufin waɗannan gumaka alloli ne a'a amma waɗanda suka biyo baya me ya faru da su sai suka zaci cewa su ma waɗancan na farkon abinda suke yi kenan to ita ce illar wuce gona da iyaka akan salihan bayi ko kun zo kun yi kabari ba ku kai makabarta ba kun masa kwalliya kun sa masa koren abu kullun da safiya da maraice suna kuna zuwa kan kabari idan roƙon Allah kuke yi akan kabarin idan kuna roƙawa shehi gafara Allah da rahmar Allah ne ba shehi kuke roƙo ba wannan abin da kuka yi akwai wanda za su zo daga baya su dauka bauta masa kuke yi tarihi maimaita kansa yake ko ku ba bauta masa kuke ba akwai masu zuwa daga baya su dauka bauta masa ake akwai masu zuwa su dauka bauta masa ake sai su zaci cewa an yi haka ne don a ware shi a bauta masa ba a kai shi makabarta cikin yan uwan sa musulmi an binne shi a ƙasa yadda ake binne kowa ba aka bar turbaya akan kabarin sa yadda ake barin kowa ba to irin wannan bambantawa da kebewar da zuwa ana yin bauta a wajen ko ba bautarsa ake yi ba to akwana a tashi akwai masu bautarsa me ya faru da Shehu Usman dan Fodio ai Shehu Usman dan Fodio bai karantar da shi Allah bane ko bai karantar da mutane bid'a ba bal ma shi sunna ya karantar da tauhidi tsantsa sai jihadi amma falalarsa ta ilimi da jarumtarsa ta jihadi ya sababa ya zama abin girmamawa tunda girmamawa ce ta addini sai aka ware shi da aka ware shi aka damfara shi da masallaci waɗanda suka ware shi suka yi masa wannan abin da suke ganin gata ce da girmamawa a lokacin da suka yi haka ba su yi don abauta masa ba ba su yi da nufin shi Allah ba ne suna ganin wata gawa ce ta musamman din wacce take kusaci da Allah ta cancanci ai mata haka sai suka yi mata a fahimtar su ba tare da sun hangi abin da Al-Qur'ani yake faɗa na illar yin hakan nan ba ba tare da sun karanci wannan kissar ta mutanen Annabi Nuhu cewa irin abin da ya faru kenan ba suka aikata kuma aka zo ana daukan motoci samfuri kala kala daga nisan duniya min kulli fajjin amiq mutane suna tafiya ba dare ba rana ana tafiya Sokoto kubbaran Shehu sai aka waye gari jahilai sai suka zaci Shehu shine Allah suke bautar Shehu suke debo kasar kabarin Shehu wanda ba za su samu dama ba su samu wata kasa a cikin garin Sokoto ko ta baki tasha ne a wajen hawa mota su kullo a leda ita kanta Sokoton ma ta zama kasa mai tsarki shikenan aka zo ake dangantawa waɗanda ma suka je kabarin Shehu ake musu kallon waɗansu mutane na musamman a gari ba za a wanki gawa ba sai sun zo sun yi karatun wankan gawa ba za a shiga takaba ba sai sun zo sun saka mata a takaba ba za a fita ba sai an zo an yi karatun fitarwa a takaba sallar juma'a sune jagororin mata a sallar juma'a ana tafiya ana waƙe dan darajar Muhammad Sayyidi suka zama wasu na musamman jagorori suka zama kudwa saboda sun je Sokoto tun me ya kawo wannan masifar shine kebe shi da aka yi da sunan girmamawa ta addini aka yi kabarinsa daban kuma aka bari ake zuwa kan kabarin ana bauta yanzu da aka kebe ta bawa balewa da ke kebewa ba girmamawa ce ta addini ba girmamawa ce ta tutar ƙasa ba ta addini ba ai kabarin ta bawa balewa ba a je bauta ba an manta ma da shi yanzu sai dai excursion sai excursion saboda ba girmamawa ce ta addini ba amma girmamawa ta addini tana da hatsari bauta take jawowa Allah ya ji kamar Idris yayi ta'addu'a ya Allah kar ka sanya garin nan ya zama dandalin bautar kabari awa mala saboda ai ya dan taba karatu ai ai ya san halin da mutanen ai akwai su a littafi ba akwai su a littafi da shi ma muna karantawa ai tarihi maimaita kansa yake su din ne dai su ne dan haka waɗanda asali suka kera gumakan ba su yi dan bautar gumakan ba amma waɗanda suka zo suke bautar sai suka zaci waɗancan na farkon su ma sun yi ne dan bautar to kamar haka ne as-sabi'ata asharata mas'ala ta 17 al-bayanul 'azim fi qawlihi la tatruni كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين ما لن يتي البيان العظيم ما
bayani mai girma, babban bayani fi kauli cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, la taturuni, kar ku wuce gona da iri a kaina, kama ataratin nasara ibn maryam, kamar yadda nasara suka wuce gona da iri akan dan maryamu annabi isa. Kar ku guluwi game da lamarina, kamar yadda nasara kristoci suka guluwi suka wuce iyaka game da hakkin isa dan maryamu. Faqulu abdullahi wa rasulu, ku ce bawan Allah kuma manzon Allah. Malam yace fa salawatullahi wa salamu, tsira da amincin Allah su tabbata ala man ballagha albalagha almubin, akan wanda ya isar da sako, isarwa bayyananniya. Wallahi shikan ya fita, ya fita. Yace kar ku guluwi a kaina, shi fa shi annabi manzo yace kar a wuce gona da iri a kansa. Kuma wuce gona da irin babu ya wannan tsarin, babu ya bautawa bayan mutuwa, shi yafi kowanne muni a wuce gona da iri. Kuma sai aka waye gari, wasu aqida su kenan, addinin su kenan, idan salihi ya mutu sai su dauki kabarinsa wajen zirga-zirga, sai su dauki kabarinsa wajen bauta. To ko bautar wannan Allah ne haramun ne a yi ta akan kabarin wani da nufin girmama kabarin, ko bautar wannan Allah ne? Za mu zo mu karanta a babin da yake gaban mu, ai duk a cikin lungun mu ce. Annabi alaihi salatu wasallam ya isar, ya hana a wuce gona da iri a hakkinsa. Balle me, balle wani fara hula. الثامنة عشرة مسألة قومشة تقص التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. التصريح بأنها لم تعبد منج بياني أفيلي بأنها لم تعبد دتشيوا وأنهم قما كان ba a bauta musu ba, hatta nusiyal ilmu, har sai da aka manta da ilimi. Mun ji a karatun na tsallake, to athaminata asharata, ta goma sha takwas, nasihatu iyana bi halakil mutanatti'in, nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana da halakar masu guluwi. Mutanatti'un sune al-ghalun, masu wuce gona da iri. Halakal mutanatti'un annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu wuce gona da iri sun halaka. Ya hana a wuce gona da iri a kansa, sannan kuma yace masu yi sun halaka. التاسعه عشره تقوم شاترا التصريح بانها لم تعبد حتى نسي العلم منج بياني افيلي cewa wadannan gumaka lam tu'bad ba abauta musu ba hatta nusiya al-ilm har sai da aka manta da ilimi shedan zai iya hakuri yana da long term plan shedan zai iya hakuri ya zuba ido har ya samu cimma burinsa, yana bin matakai daban-daban da bawa har sai ya kai shi zuwa ga ya rasa rabo gaba daya. Yana da wannan hakurin, shi yasa duk wanda ya bibiyi karatukan malama na tarkon shedan zai ga yadda shedan yake bi da bawa a hankali har sai ya kai shi zuwa ga halaka. Shi yana da wannan hakurin, baya shigowa ta kofa, wata kafa yake sa mutune yake shigowa, sai an fara sabawa da shi, yana zama dan gida, yana zama dan gari, da haka shikenan, har ya bude mutum babbar kofa ya shigo masa ta babban gate. To kamar haka ne, idan shedan ya kafa tarkonsa to wadanda ya kafa musu tarkon ba lallai su ma yake nufi ba zai wuya dana tarkon ne dan wasu wadannan kan suna da ilimi sun san abin da suke yi to amma jarrabawar mu ta wannan zamanin a yanzu wai ma akwai ilimin yanzu balle ma a ce sai an manta shi sannan ai shirka ina ilimin yake yanzu waɗanda suke yan bid'a masu bautar wani Allah nawa ne masu ilimin cikin nasu masu ilimin ma idan sun budu baki sai ka ji kawai katofara suke da barna barna ce kawai da katofara ba su san komai ba ba abin da suka san sai shiririta sai kwarewa a holoko da abin da suke cewa zikiri da sauransu wadda tun na yaro na kware a zikiri ai wannan abin tun na yaro na kware ba na gaya muku ba har rekodin aka yi yo karatu ake ne ba karatu ba ne karatu ne har yanzu fama muke ba mu koya ba amma shi lokaci ɗaya aka lakana mun shi da na zo garin mu na ci kasuwa da shi har habada abin da ba karatu ba ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده ففيها أتكم ونن مسألة أقول بيان معرفة قدر وجوده أقول بيان سن درجة سامور إلي ومضرة فقده دكما توتر والرشنسا idan dai waɗancan da suka sassaka saboda ilimi ba su bautawa gumakan ba sai da suka shuɗe jahilai suka biyo bayansu suka bautawa gumaka to wannan yana nuna muku wato tsananin bukatuwa yana nuna muku irin darajar da ilimi yake da shi a cikin al'umma kuma bai kamata a rabu da shi ba indai ilimi zai iya sanyawa mutane kadarko ya sanya musu garkuwa daga fadawa cikin kafirci da shirka to la yastaghnuna anhu abadan ba za su taba wadatuwa daga ilimi ba ba za su taba yarda a ce babu ilimi a cikin su ba sannan kuma a nan a guri guda za ku fahimci illar da kuma cutarwar da jahilci yake da shi idan aka ce ilimi ya tafi aka ce babu ilimi to a shirya wa fitina da halaka ilimi shi ke rike dan adam idan aka ce ba ilimi to a shirya wa halaka da tabewa ko masihun da suke damu mu na zamantakewa a yanzu ba ma a addinance ba a rayuwa ma ai galibin su jahilci ne dalilin su wadanda suke zama barazana da yan cikin gari masu basu kwace waya su zubar da jini da yan jeji masu kama mutane suna shiga da su suna shiga da dukkaninsu kowanne idan an kama samfurinsa ana daukan jawabi a wajensa zaka ga jahilci putuk yana zuba kamar da bakin kwarya jahilci bakin jahilci to dalilin kenan karka raba ɗaya biyu don haka rashin ilimi ko tafiyar ilimi ko ƙarewar malamai ba ƙaramar masifa ba ce a ce akwai malamai akwai ilimi ana karantarwa ba ƙaramar baiwa ba ce ba so mu san wannan to a zamaninmu na yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci da ake gasar rusa alƙadarin malamai wasu malaman duk kokarinsu da karantarwa su a rika jifansu da cewa su ƴan kwangila ne wasu a rika jifansu da cewa su ƴan kwalisa ne wasu a rika jifansu da cewa ƴan riya ne wasu a rika jifansu kuma malamai bayin Allah ba abinda suke face sun sadaukar da kansu suna karantar da al'umma addini kuma da ilimi na gaskiya
amma an waye gari sai a dauko kan buri sai a dora gangar jikin malami ko ai hoton sa a gefe ai hoton buri ko hoton jaki a gefe sai a ce irin su daya malami mai da'awar sunna mai karantar da littafi ya karantar da mutane addini to Allah ya kawo mu wani zamani na wata irin mauja wata masifa wacce take ake ta kokarin rusa alkadarin malamai da shiga haƙƙinsu to idan kuma aka raba mu da malamai aka sa muka rena malamai ana musu raddi ana zagin su ana cin zarafin su ana cin mutuncin su muka yadda da wannan tsari ba ma ba su kariya ba ma dauka musu fansa ba ma tare musu fada to lokacin da aka ce malanta ta rushe to mu ma ba za mu zauna lafiya ba al-ishrun mas'ala ta 20 anna sababa faqdil ilmi mautul ulama malan yace sanadin rasa ilimi shine mutuwar malamai mutuwar malamai shine sanadin rasa ilimi ba a wayar gari a ce yau an waye gari masanan garin nan sun zama jahilai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna allaha ta'ala la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama walakin yanzi'u al-ilma biqabdil ulama hatta idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftau bighayri 'ilmin fadhallu wa adallu annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki baya zare ilimi daga cikin mutane zarewa a waye gari an dauke ilimi ga malaman amma sun manta karatu Allah baya haka sai dai kuma fa yana dauke ilimi kam amma ta hanyar dauke malamai malamai suna tafiya ilimi yana karewa kuma tarihi ya tabbatar da haka galibi duk wani malami da muka rasa ba ma mai da gurbin sa in mun rasa ba ma mai da gurbin sa to wannan alama ce ta tafiyar ilimi Allah yana dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai hatta idza lam yabqa alimun har sai an kai lokacin da ba sauran malami duk an kare abin da ya rage ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan sai mutane sai su samu wadansu mandala-mandalan kawuna su nada musu rawani sai a shishirga wadansu rawani da alkyabba sai su ba su matsayi na malinta fasu'ilu sai a rika tambayar su mas'ala ta addini fa aftau bi ghairi ilmin sai su bada fatawa ba ilimi irin dai zulke dan shehu irin zulke dan shehu gari suka dauke shi mai suka dauke shi malami malami yazo amma kuma ba a maida hankali akan malami ba bai san komai ba alqur'anin ma dan wurin da ya haddace dan kadan kullun shi yake a sallah malam kuma yana karatu ran da ya karanta gurin da jirki dan Muhammad ya karanta suka ce tab sai yau wannan ya iso malam sai yau aka iso malam ka gani ba kuma aka shirya debate da gasa don a tantance tsakanin zare da abawo amma ina harka ce ta jahiliya dukkan su jahilai ne kuma sun riga sun dashi malami yayi zane a kasa ku kuna da wannan labarin kowa ya karanta an banda yaran yanzu ba yan shekara 20 ban san yanzu ko ana karanta wannan a makaranta ba
yanzu waɗansu abubuwa sun ɗauki hankalin karatu, yanzu ba a irin wannan.
Gashi nan ya zana a baka zai ce menene wannan, malami ne bai zana, harabi ya zana ba, harabi ya zana. Nara, menene wannan?
Shi ya zana ya tambayi malam, ko? Shi ya zana kai, haka, wani abu mai kama da rawa. Me wannan malamin ya ce wannan ita ce ra, ya ce haka ake ra a garu? Aka yi tafi rab 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 rab.
Ya sake gyara ta, me wannan ya ce lan ara, ya ce haka ake lan ara a garu? In baka sani ba, kace baka sani ba, a gaya maka. Ya sake zana ya ce nun guda. Kuma fa shi bai san raɗin ba, bai san lan'ara ɗin ba, bai san nun guda, bai ma san su ba shi.
Can ya ce, kawai malam ka ba da gari ka ce baka sani ba.
An ci gani tun cirindu.
Sai ya ce, na ba da gari, sai ya ce, to wannan da kake gani shi ne tsayuwar wata ranar daren farko. Shi ke nan, ba a ma sake sauraron wancan ba ka. Aka ɗauke shi jahili. To haka mutane in sun rasa malami abin da ke faruwa kenan. Sai su taru akan jahili ya ba su fatawa. Ba tare da ilimi ba, shi kenan shi ya ɓata kuma ya ɓatar. Ɓatacce baya nuna hanya. Allah ka sa mu cika da imani. Wannan shi ne ƙarshen wannan babi da muka daɗe muna linƙaya a cikinsa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zarafi karatu na gaba, sai mu tashi a sabon babi, babu ma ja'a min at-taglibi fi man abada Allah inda qabr rajulin salihin fa kayfa idha abadahu. Abinda muka yi daidai, ubangiji Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa. Abinda na kuskure, Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa assalamu alaykum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yana cewa da fatan an wuni lafiya. A wajen aikin su ne ake decoration na Christmas. Sai kowane gari su yi hotuna a saka a page, wajen a pagein wajen aikin a yanar gizo. Shin me ya halarci shiga hoton? Bai halarta ba, me ya haɗa ka da shiga hoton Kirsimeti? Ai, ba abin da ya haɗa ka da duk wani abin da zai koma wa Kirsimeti. Kowace irin gudunmawa ta kowace fiska ba za ka shiga ba. Wannan yake cewa a cikin sallah wani gurare ne ake ɗaga hannu? Ana ɗaga hannu a cikin sallah a gurare guda huɗu ne. Lokacin kabbarar harama ana ɗaga hannaye. Lokacin tafiya ruku'u bayan an gama karatu ana ɗaga hannaye. Bayan an ɗago daga ruku'u an tsaya kafin a tafi sujjada ana ɗaga hannaye. Bayan an yi raka'a biyu, idan sallar ta wuce raka'a biyu, to an miƙe zuwa raka'a ta uku, in an tsaya ana ɗaga hannaye. Su ne guri guda huɗu. Sannan ina hukuncin sallar da iƙamarta bata cika ba a sallar jami'i? To iƙama a sallah farilla ne, idan an batta an yi laifi. Amma tunda bata cikin sallah, bata hana ingancin sallah. Ita ba tana cikin farillan sallah bane, ba tana cikin rukunnan sallah bane. So rashin ta ba zai jawo sujjadar rafkanuwa ba, sannan ba zai ɓata sallar ba, sai dai barinta da gangan laifi ne. Idan an ce bata cika ba, kuma ya danganta da menene bai samu ba kafin mai mata hukuncin bata cika ba. So idan ka ce bata cika ba, yanzu kai ka san menene ya faru ya sa bata cikan ba. In bata cika ba kuma ya zama rashin cikar tata har a shari'a ma haka ne, to tamkar ba a yi ta ba ne. In kuskure ne, shi kenan babu wani abu, tunda dama sallah ba ta ɓaci ba. Inda gangan ne kuma an yi laifi. Sannan wannan kuma ya ce malam akwai ɗan bid'a da kun hadu da su ko in sun zo gare ka kamar a sha'anin kasuwa sai suke bayyana abubuwa waɗanda fassarar su shine shirka musamman in sun fahimci alamun sunna gare ka to kai me ya dace gare ka saboda wani lokacin tanka musu suke nema wanda kuma hakan na haifar da jayayya kuma daman hakan suke bukata to waɗannan masu izgili ne mai izgili kuma ba a kula shi ai mai izgili ba a masa nasiha saboda ai ya sani abin da yake da gangan yake ba yana yi ne dan bai sani ba ya san ya yana yi ne domin ya biya wata bukatar zuciyarsa zuciyarsa ba ta daidai a lokacin da ta karbi kowane irin sako a yayin da yazo izgili so dukkan wanda yayi magana ko ya aikata wani aiki da ka fahimci cewa izgili yake nufi to karka tanka masa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salaman bayin Allah bayin ar-rahman su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa cikin nutsuwa kuma idan jahilai sun musu magana ta jahilci sai suke musu salaman salam sai su nemi aminci da zaman lafiya dan haka babu bukatar kai musu nasiha ko kace zaka ba su amsa sun zo sayan kaya ka sayar musu kawai shikenan ya halatta ai ciniki da su ya halatta ai kasuwa da su wannan ba matsala bace sai kai kasuwancin ka fita a saukar su yace sun samu sanarwar cewa akwai aikin ginin ban daki da fara da barandar wannan masallaci masha Allah to shine su da kannan su da yayun su suka ce su hada wani kudi su sayi siminti na wani adadi wa mahaifiyar su da Allah ya mata rasuwa su aiko don take samun ladan wannan sadaka mai gudana to shine yake tambayar ko irin wannan tunanin daidai ne ba laifi saboda wasu yaran in ba irin wannan ba hanyoyin ba ba sa tuna cewar mahaifansu ba sa raye Allah ya saka da alkhairi yunkuri ne mai kyau kuma yana daga cikin sadaka wadda babu sabani akan ingancinta sadakar ƴaƴa ga mahaifansu bayan mutuwarsu sadaka ce insha Allah sadaka jariya wadda ake fatan Allah subhanahu wataala zai kai musu a cikin asusun su na kyawawan ayyuka wannan kuma yana daga cikin biyayya wa iyaye da kuma kyautata musu har a bayan rayuwarsu Allah ya saka muku da alkhairi ya ba ku ikon aiwatarwa me ya hukuncin sayan ofa na aikin gwamnati baya halatta sayan ofa na aikin gwamnati domin ba abin sayarwa bane ba gwamnati ke sayarwa ba wani ne yake sayarwa wanda ba kayan sa bane kuma ba shi da haƙƙin sayarwa dan haka duk wanda ya sayar da kayan da ba nasa ba cinikin sa bai inganta ba wanda ya saya ma cinikin sa bai inganta ba sannan kuma harka ce ta ci da ceto wannan ma haramun ne so sannan kuma na uku corruption ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai bada cin hanci da mai karban cin hanci sannan illa ta hudu shi ya lalata kasar mu idan muna ganin zamu bi wannan hidimar mu a ci gaba da yin haka to zamu ci gaba da nitsewa a cikin fitina da musifa ba mu san ranar fitowa ba sai mun hada kanmu gaba ɗaya mun yi nufin gyara sai mun hada kanmu mun yaki gurbatattun cikin mu sai mun hada kanmu mun yi fada da dukkan wata mummunar dabi'a da al'ada sai kowa ya zama jarumi amma duk wanda zai tsorata yace to in ma ban sayan ba ai za a je a saya dole dai ni sai dai na rasa ai in kaza kuma ya tsoruta to shikenan haka za a yi ta tafiya kuma mu bar kannan mu da ƴaƴan mu da jikokin mu a cikin masifar da Allahu a'lamu bi nihayatiha Allah shine mafi sanin yaushe wannan masifa za ta kare idan mu dauki hanyar gyara tun yanzu ba to in mun gadar musu to su za su tashi ba su san wani abu ba sai wannan kamar da muka karanta a karatun mu yanzu waɗanda suka gadar da girmama gumaka wanda suka biyo bayan su ai sun dauka bautawa ake ba su san wani abu ba sai wannan to haka za a wayi gari wannan sunna mummuna da muka daure wajindi muka sunnanta ta to idan muka tafi muka bar wa ƴaƴanmu da jikokin mu su za su tashi a cikin ta dumudumu basu san ma wani abu ba haka ba kuma hakan shine yasa yanzu al'amarin yaki cinyewa saboda wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin sun riga da basu cadda dabi'a irin ta da ba ta girma da kara basu cadda wannan ba wannan dabi'ar suka samu wanda bai wuce shekara 10 a aikin gwamnati ba bai kai shekara 20 a aikin gwamnati ba to ya cadda wannan fitinar wala Allah ma shi ma sayanta yayi dan haka sai ya zama bai san wata alfarma ba bai san an yi wata rayuwa ta kara ba bai sani ba an zo an waye gari mutum yana karban kudin ƴan uwansa yana karban kudin masu haƙƙin zumunci a kansa yana karban kudin aminan babansa yana karban kudin aminan yayinsa yana karban kudin aminan abokansa yana karban kudin masu rauni ko nawa mutum ya karba ba zai yi arziki da shi ba saboda kudin masifa ne ba kudin alheri bane ba Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yaye mana dukkan fitina muna addu'a muna roƙonka ya ubangiji gwagwarma yadda muke ciki ta neman jihar Katagum Allah ka tsaga da rabanmu Allah ka sa mana daga cikin masu dacewa Allah ka fifita muka zabe mu akan sauran ƴan uwanmu masu nema ya ubangiji ka sanya albarka ciki idan ka bamu ya Allah idan bamu da rabo a cikin wannan al'amari ka bamu zuciyar dauka kuma ka sanya da mu alkhairi a gare mu kuma ka ajiye mana alkhairi a duniyar da yake اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله